sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau 35 ga watan Satumba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku jiya da wasu da suka aikata laifuka iri daban-daban suka fada komar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwali ke gabatarwa. Ka kuma a jin sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a turare kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi a jiya Litinin ya yabawa kasashen Afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministar harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu, Burkina Faso da kuma Mali suna a ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soja da Faransa wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya, suka kuma ƙarfafa dangantaka da Rasha. Jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin soja ta karɓi mulki a watan Yulin da ya gabata, a nan kuma ana ta yin zanga-zangar neman sojojin ƙasar Faransa su fice daga ƙasar. A jiya Litinin a yayin ganawarsa da ministar harkokin wajen Burkina Faso Olivier Rouamba a Tehran, Raisi ya yaba da tsayin dakan da kasashen Afirka ke yi a daidai lokacin da ake ci gaba da ganin mulkin mallaka da ta'addanci ba tare da ya ambaci Faransa ba. Raisi ya kuma yaba da matsayar kasashen a matsayin alamar yin taka tsantsan da farkawa, a cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon fadar shugaban kasar Iran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa akan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine, a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke ƙawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yiwu ta jirgin ƙasa mai sulki zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha, inda zai gana da Putin, a cewar jaridar. Putin na son Kim ya aikawa Moscow da harsasan manyan bindigogi da makaman kariyar roka, yayin da shugaban na Koriya ta Arewa shi kuma yake son Rasha ta baiwa Pyongyang fasahar zamani ta tauraron dan adam da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da makamashin nukiliya, a cewar jami'ai. Haka kuma Kim na neman taimakon abinci don al'ummarsa da ke fama da talauci. Ziyarar da aka shirya za ta zo ne a daidai lokacin da Rasha ke tattaunawa akan atisayen soja na haɗin gwiwa da Koriya ta Arewa. Nan take dai fadar White House ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta ba game da batun. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta kamu da COVID-19, a cewar fadar White House a cikin wata sanarwa a jiya Litinin. Bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban ƙasa ta kamu da COVID-19, shi ma shugaba Biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya Litinin, amma shugaban baya ɗauke da ita, a cewar sanarwar. Shugaban zai sake yin gwajin cutar a wannan makon, kuma za a rinƙa sa ido akan alamomin cutar. A baya dai shugaba Joe Biden ya kamu da COVID-19 a ranar 21 ga watan Yuli na shekarar 2022, amma bai fuskanci alamomi masu zafi ba, a cewar fadar White House. A lokacin an yi wa Biden cikakkiyar allurar rigakafi, an kuma ba shi maganin cutar Paxlovid. Bayan haka Biden ya sake kamuwa da cutar a ranar 30 ga watan Yuli na shekarar 2022, mako guda bayan kamuwa da cutar a karon farko. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kaɗan Maryam za ta dawo da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu, inda rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya ta ce ta kama masu laifi iri daban-daban da yanzu ke shirin yabawa aya zaƙinta. Ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka, Salisu Lado, da cikakken rahoton.
Rundunar 'yan sandan da ta gudanar da taron manema labaran ne a haifatan ofishin jihar da ke jimeta fadan mulkin jihar Adamawa, inda ta gabatar da waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, sai kuma masu shatan shanu haɗe ma da ɓarayin daji, da kuma manya-manyan motoci guda huɗu haɗe ma da kuɗaɗe, da kuma bindigogi irin AK-47 da kuma maƙudan kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 1,600,000. Maiduguri, kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guruje jim kadan bayan kammala taron manema labaran yayin da ne masa tambaya akan yawan mutanen da aka gabatarwa manema labarai a jihar Adamawa inda ya kara da cewa
to kamar yadda aka yi dai suspect guda 30 ne wanda aka kama su da tuhuman aikata laifuffuka wanda yake hade da kidnapping da kuma satan shanu sakamakon haka kuma aka gano bindigogi mai kirar AK-47 guda 5 sannan kwato motoci guda 4 da kuma kudi naira miliyan 1,689 wanda yanzu haka suna nan hannu kuma na fada da bincike bayan an kammala kuma za a gurfanar da su gaban shari'a
ana tsaka da taron ne seko na tattauna da daya daga cikin wanda ake zargi da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa daga karamar hukumar fufore yayin da na fara masa tambaya ko menene ma sunansa
Ali
yawa to Ali da shekarun ka nawa misali to kuma menene kai aka kamo ka aka kawo ka nan headquarters ɗin sanda yanzu Ali kamar mutane nawa kai kidnapping
wannan kai na
Ali nawa ne kuka karba gurin wanda kai garkuwa da shi
miliyan
2 kuka karba to shi ma Aliyu Muhammad na daya daga cikin wadanda rundunar ƴan sandan ta yarab da su da zargin cewa su ne masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar tafufure shi ma yayi mana nashi jawabi yayin da na yi masa tambaya ko menene ma yasa aka kamo shi
kidnapping
kai din ma kidnapping din ne to suwa da wa kuka yi kidnapping
wali da mai jimilla
so mutum biyu kenan to ya ga mana sunayen su mai
jofiri da mai jimilla wali da jawro adam
to ku nawa ne kuka ko kai da wani da wani ne kuka kidnapping din su
mu hudu
nawa nawa aka ba ku
wancan na jawro adam mu biyu sun ka ba mu 200 na jofiri kuma 60 mu biyu na wancan kuma ni kadai 50 sun ka ba ni
ibrahim adamu kuwa shi ma rundunar ƴan sandan ta yi rab da shi akan zargin dai na garkuwa da mutane domin neman kudin fansa a jihar Adamawa amma dai yace
nayi kan amma na tuba shekara 2 da nayi na fiye ma shekara 2 da na tuba na bari ba sake ba da aka kama wani aka samu number na aka shafa yadda da ni ba
okay amma ka tabu da ka taba yi
da nayi
to mutane nawa kai garkuwa da su
da nayi ma mutane 2
rundunar ƴan sandan dai ta gabatarwa taron manema labarai yawan wadanda ake zargi da manyan laifuka a jihar Adamawa da suka kafa sansanin su a yankin Fufore da Mabalwa da kuma karamar hukumar Yola ta Kudu inda suke cin karen su ba babbaka su kuwa rundunar ƴan sandan suka yi rab da su da manyan makamai masu hadari da kuma kudade fiye da miliyan 1.5 Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Lado yanzu kuma ga maryan ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya
Iran ta rufe wani wurin shakatawa saboda barin mata shiga wurin ba tare da bin dokar lallaba kai ta dole ba a cewar kafafen yada labarai na kasar a jiya Litinin rufe wurin shakatawar na zaman wani mataki na ƙara ƙarfafa matakan da hukumomi suka dauka a cikin ƴan watannin da suka gabata akan mata da masana'antu da suka ki kiyaye tsauraran matakan sanya tufafi a jamhuriyar ta musulunci Kamfanin dillancin labaran Fars ya ambaci babban manajan wurin shakatawar Muhammad Bobai yana cewa an rufe wurin shakatawar Mujahid Corrosion Water Park tun daga yammacin ranar Lahadi. Bobai ya ce hukumomi ne suka ba da sanarwar rufe wurin shakatawar saboda yadda ake watsi da matakan sanya hijabi. Rufe kai da wuya dai doka ce ta tilas ga mata a Iran tun daga shekarar 1983. Bayan juyin juya halin shekarar 1979. A ƙarshe, rikici ya barke a wata unguwar baki da ke birni na uku mafi girma a ƙasar Sweden, bayan da wani mai zanga-zangar kyaman musulmi ya ƙona Alkur'ani mai tsarki a cewar 'yan sanda a jiya Litinin. 'Yan sanda a Malmo sun ce an jefe su da duwatsu an kuma ƙona motoci da yawa, ciki har da wani garejin motoci na ƙarƙashin ƙasa. Kuma sun bayyana al'amuran da suka faru tun daga ranar Lahadi har zuwa cikin dare a matsayin mummunar tarzoma. Rikicin dai ya samo asali ne bayan da wani dan gwagwarmayar kyamar musulunci mai suna Salwan Momika ya ƙona Alkur'ani mai girma a ranar Lahadi yayin da wani gungun mutane da suka fusata suka yi kokarin hana shi a cewar 'yan sanda ana dai tsare da akalla mutane uku a cewar su. Da safiyar jiya Litinin, dandazon mutane galibi matasa sun kona tayoyi da tarkace, wasu kuma suka jefar da kekuna da scooters da kuma shingaye a unguwar Rosengard da ke Malmo, wacce a baya ta taba ganin irin wannan arangamar. An dai shayin Allah wadai da kona Alkur'ani mai girma.
Maryam Daura da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu taro kafin mu ci gaba a shakata da wannan. yanzu kuma ga Muhammad Ibrahim Kwari da shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shine komai ya fada mana kariya ne don sallo garzan bone
masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
wannan tallafi ya kamata a dawo shi
saboda gaskiya ana shan wahala sosai ta dawo da tallafin kowa ya amfana
muna fata dan Allah ya kuwa dan Allah ya mai agajin gaji sai shehu dan Allah dan annabi ta mai tallafin mu
bai biyan da ra'ayin ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa ba ni tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba
gazawa bace a wajen gwamnati yau ta fito da abun da take ganin za a yi a bata shawara ta gaba daidai bane ta canja
yau shirin na dauke da kiraye-kirayen yan Najeriya game da bukatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana akan batun a dakace mu
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna
Madalla masu ware a ranar 29 ga watan Mayu bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkatun mai na kasar da nufin daidaita farashin man musamman man fetur ta yadda ƴan kasar za su rinka samun sa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame sai dai wannan mataki ya jefa ƴan kasar cikin halin tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan har sau uku zuwa sama domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da doriya kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700 wannan ta sanya ƴan kasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati.
Sunan ya jibrin inisa jibrin daurawa. Wannan tallafi ya kamata a dawo shi. Ana cewa ɗan tsaron mutane ne suke amfani da wannan tallafi. Dan haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi. Ya kamata wannan tallafi a dawo da shi.
Ni dai ra'ayina shine sako da man nan dan kowa ya amfana saboda gaskiya ana shan wahala sosai. Ta dawo da tallafin kowa ya amfana.
Zan yi da tallafin nan mu ji daɗi wallahi. Dan gaskiya wannan shan wahala ba abinci tsada wahala ta riga ta yi yawa muna fata dan Allah ya kuwa dan Allah ta yi mai agajin gaji sai shehu dan Allah dan annabi ta yi mai tallafin mu dan gaskiya muna shan wahala ai muna taimako na gaggawa addinin musulunci kowa da kowa yana shan wahala kan wannan jin tallafin wallahi jin da dan kowa ne wannan an da tallafin nan dan gaskiya yanzu muna shan wahala wahala ta yi yawa gaskiya
su ma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu kamar Salisu Masge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya
a gaskiya mutanen Najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen Najeriya a cikin halin hagulayi kuma ya nuna gazawa ta hanyar cewa babu yanda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wabi so daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kudin rangwame na man fetur wato subsidy ana yin wata magudi to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta karfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi idan tawa mutum daya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi amma kawai an mutum ana jidaitacciya ana laifi can ana dauka mai ana kai can kasa ana dauka mai ana kai can kasa kawai ka zo ka yanke hukunci ka sa ƴan Najeriya miliyoyin ɗarurruka a cikin wannan hukuma wanda yanzu duk mutumin da ka gani ko magana yake maka ga abinci kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba saboda haka babu yanda za a yi ka cire mu rangwame ba me kuma ka zo ka ringa ba ni tallafi irin na hannu ba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana san a ringa jin muryar talakawa to ya kamata an ji muryar su kuma a ringa dauka ana tunanin yanda za a yi musu maganin matsalar ta shafe su
nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jiko ce na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma
Masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi?
Ai, harkar gwamnati shi ne idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ba ko ta ga zai cutar da al'ummata to ta dawo ba. Ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai ba ne ta canja. Yana da buƙatar gwamnati ta zauna ta yi karatun tanusu ta kira masana. Akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da buƙatar cire tallafi a me ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawai kowa yake jijjigawa a Najeriya.
A takaice dai malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so.
Warenkwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton waɗansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jido waɗansu kuɗaɗe ko a samu cin hanci da rashawa a ciki. Gwamnati tana da dama, tana da ƙarfi, tana da hukumomi, tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya su maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi.
Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cewa
a tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take. To muhimmancin wannan shi ne a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su, niyyar da aka kudura, aka kudurinta. Shin ana cin mata? Idan ana cin mata shi kenan sai a ci gaba, amma da yadda za a daɗa inganta tafiyar sai a daɗa. Idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin. To game da janye tallafin man fetur ɗin nan abin da ya bayyana shine ya tsinduma al'umma cikin ni'yarsu, saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa. Don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matatun man fetur, wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu. Sannan kuma a inganta hanyar dogo, wato izamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa. Yanzu nan za a magance wannan tsadar trelolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa madillalan man fetur su ƙara kuɗi. Sannan a yashe kogin Niger, izamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa isauke. Shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilan man fetur ta titi. Shikenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba. Daga nan alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi, an janye tallafin kenan. daga wannan lokacin.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano, Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa.
An gaida Ibrahim Mahmud Kwari da wannan shiri. Yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Niger.
Na sayar da hali ya yi da kungiyoyin fafutuka suka shirya a harabar sansanin sojan Faransa da ke birnin Yamai na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun Niger a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa ɗaruruwan dubban 'yan Niger ne suka hallara a wannan gagarumar haɗuwa da nufin tilastawa Faransa kwashe sojojinta daga wannan ƙasa sakamakon rashin gamsuwa da zamansu a ƙasar. Jaridar ta ce in ba don jajircewar jami'an tsaron Nijar ba, saura kiris masu zanga-zangar su kutsa kewayen sansanin sojan na Faransa a wuni na biyu na wannan gwagwarmaya ta kare mutuncin ƙasa. Jaridar Air Info na cewa gwamnatin Nijar ta sanar da mashara'antar ƙasar game da halin da jakadan Faransa Sylvain Ité ke ciki bayan soke takardunsa a sanadiyar takun sakar da ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce ta hanyar wata wasiƙar da ma'aikatar cikin gida ta aike wa shugaban kotun Tribunal de Grand Instance ta birnin Yamai aka sanar da mashara'antar a hukunce cewa daga yanzu Sylvain Ité tamkar bakon haure ne da ke zaune a Niger ba bisa ka'ida ba, lamarin da ke nufin ya taka dokokin wannan ƙasa. Jaridar Le Horizon ta ce an fara samun baraka a tsakanin kungiyoyin fararen fula masu goyon bayan majalisar soja ta CNSP saboda dalilai masu nasaba da kwaɗayin abin da za su samu kamar yadda suka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu ya faru a ƙasa. Jaridar ta ambato wani malamin makaranta yana bayyana takaicinsa akan yadda wasu 'yan fafutuka suka mayar da kungiyoyin fararen fula tamkar wani jarin kasuwanci. Alhali magana ce ta aikin sa-kai, saboda haka jaridar ta ce ya zama wajibi sojojin CNSP su yi tankaɗe da rauraya don cashe aya da tsakuwa a tsakanin shugabannin kungiyoyin fararen hula. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Malam Sule Mumuni Barma. Masu saurare, da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaru a taƙaice.
Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi a jiya Litinin ya yabawa ƙasashen Afirka da ke bi jarewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministan harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. A halin yanzu, Burkina Faso da kuma Mali suna ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soji da Faransa, wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya, suka kuma ƙarfafa dangantaka da Rasha. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa kan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine, a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin, inda ta ambaci majiyoyi da ke ƙawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yiwu ta jirgin ƙasa mai sulke zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha, inda zai gana da Putin, a cewar jaridar. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta kamu da COVID-19 a cewar fadar White House a cikin wata sanarwa a jiya Litinin. Bayan gwajin da ya nuna uwar gidan shugaban ƙasa ta kamu da COVID-19, shi ma shugaba Biden an yi masa gwajin cutar a yammacin jiya, amma shugaban baya ɗauke da ita, a cewar sanarwar.
To masu saurare, baki ɗaya kuma anan muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya, sai Salaman Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. A yi mu lafiya.